رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم التناد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatun Alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata a cikin wannan masallaci na Juma'a na tunawa da Malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa da rahama.
Amin.
Masallacin da yake nan anguwar kasuwar Kaji a garin Azare, ƙaramar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna yammaci na 26 ga watan Ramadan, shekarar hijira 1447, wanda ya dace da 15 ga watan 3 miladiya shekara 2025. Muna karatu a cikin suratul hijir mai albarka. Jiya mun tsaya bisa aya ta 95, yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga 96 zuwa yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu iko. Gabanin nan akwai takardu kamar yadda aka saba, ga sunan kamar haka. Wannan takarda 1500 ce a sanya asusun marayu, in ji mahaifiyarsa. To Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya saka da alkhairi, Allah ya karɓa mata ya sa mata a mizanin kyawun ayyuka. Wannan ma suna bar addu'a a wajen ‘yan uwa da abokan arziki, Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi. To Ubangiji Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi duniya da lahira, tare da mu da dukkan musulmi baki ɗaya. Wannan kuma ya je sallar Juma'a, sai ya samu tahiya, sai ya manta ya yi raka'a biyu a madadin raka'a huɗu, kuma yanzu yaya zai yi? Za ka rama ne mana, za ka rama, za ka yi raka'a huɗu a madadin wannan sallah. Sannan wajibi ne ɗaga hannaye lokacin da ake addu'a a cikin sallah, ba wajibi ba ne. Idan mutum ya ɗaga ya zo da ladubban addu'a, hakan ɗin ya fi. Amma idan mutum bai ɗaga hannu babu komai, ba wajibi ba ne. Sannan ga naira 5,000 kuma a sa asusun marayu, to Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa maka ya sa a mizanin kyawun ayyuka. Sannan wannan yana cewa yana roƙon addu'a daga gare ni, wani lokacin yana da surutu da yawa har ta kai yakan yi ƙarin gishiri a zance, ko kuma ya faɗi abin da ba a yi ba, hakan yana damunsa daga baya. Gaskiya ne akwai masu wannan larurar, kuma ka rage hanya tun da ka san kana da cuta irin wannan. Idan ka yi ƙarya ka san ka yi ƙarya, idan ka yi surutu ka san ka yi surutu, kuma daga baya abin yana damunka, to alama ce na cewa ka ɗauki hanyar da ka daina. Domin daga cikin shi'umci na laifi, mai shi bai san ma laifi ba ne, ko kuma bai ma yarda cewa laifi ba ne, to wannan babban al’amari ne, babu ranar tuba. Amma nan ka sa ranar tuba, kar ka yarda wannan azumin ya wuce baka daina wannan abu ba. Ka ɗauka cewa daga bana, daga wannan azumin, Allah ya yarda, ka ne san ciyawan surutu da kuma musamman san faɗan abin da ba haka ba, yin ƙarya, wannan ka nisance shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, wailul lahu thumma wailul lahu, wailul liman yuhaddithu bi hadithin liyadhhaka bihi alqaum fayakdhibu, wailul lahu thumma wailul lahu. Yace masifar wuta, wailu masifa ce ta wuta, da Hausawa suke ce masa bone. Ya tabbata ga mutumin da yake yin magana don mutane su yi dariya, ko don ya ba su mamaki, ko don ya samu karbuwa sai ya ƙarya. Bone ya tabbata gare shi, bone ya tabbata gare shi. Zaka ka nisanci yin ƙarya kana sane, canza zance kana sane, ƙawata zance da abin da ba haka ba kana sane, yana da hatsari sosai. To kai wa Allah alƙawarin cewa daga wannan azumi ka daina aikata wannan aikin, kuma ka ɗaukan ma kanka ba komai ne za ka sai ka yi magana a kansa ba, ba komai ne sai ka yi magana ba, ba kowane abu ne in ka ji za ka faɗa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddatha bi kulli ma sami'a. Ya aishi mutum ƙarya ya zama tataccen makareci idan duk abin da ya ji sai ya faɗa. Akwai abin da za ka ji ba na faɗa ba ne, kai ko na faɗan ne ka ɗauka cewa ba sai ka faɗa ba, inda ba ai kanka aka yi ba. Sannan akwai abin da bai shafe ka ba, kar ka shiga cikin abin da bai shafe ka ba, domin masu yawar magana daga cikin aibinsu shine duk mai yawar magana sai ka same shi na shiga abin da bai dame shi ba. Domin za ka takaita iya abin da ya dame ka, to idan har magana ka za ta shafi iya abin da ya dame ka ne, ba za ka yi kwaikwayon magana ba. In ka zama magana ta ma yawa, to kana shiga abin da bai dame ka ba, to nan ma ka zare hannunka cikin duk abin da bai dame ka ba. Sannan ka iya bakin ƙoƙarinka, kar ka zama mai fashin baki ko ƙarin bayani akan wani abu da ya faru. Kai wa kanka tarbiyyar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira, to ya faɗi alheri ko ya ja bakinsa ya shiru. Ka sabar wa kanka yawan yin shiru. Sannan kuma idan kai mai yawan shiga hulɗar jama'a ne, ba kuma ta dole ba, kana da daba da kake zama kuke hira, kan kuna da teburinku ko rumfarku da kuke hira, bai ma ba ɗaya ba ba biyu ba, to duk ka ƙaurace musu, ka ƙaurace musu. Ka koma masallaci kana karatun Alƙur'ani mai girma, ka zauna a gida kana research, in kai ɗan boko ne ka ɗauko littafin boko, in kai mai addini ne ka ɗauki littafin addini. Ka dinga zuwa wuraren darasi na karatu kana ɗaukar karatu, idan gari ya waye ka rinka maimaita abin da aka yi a wajen karatu a littafinka, domin ka koya wa kanka shiru. Sannan ka rage wa kanka alaƙa da mutane, za ka rage magana. To wannan shi zai taimake ka ayyukanka su taru, ka tara abin kirki zuwa ranar gobe kiyama. Amma ka kiyayi kanka, idan baka tara abin, idan duk aikin da kai na alheri in baka kiyayi harshenka ba, to abin da ka tara harshen zai kone shi. Harshen shi zai kone abin da ka tara. Za ka yi ƙarya, za ka yi giba, za ka yi haɗi, za ka faɗi duk kalmomin da za su rinka bin ayyukanka na alkhairi suna ƙonewa suna lalacewa. To ka kiyaye harshe. Allah ya taimake mu.
Amin.
Sannan ya ce shi ne ya samu bashin corona tun lokacin Buhari, yana tsoro kar ya bar duniya da wannan kuɗi a kansa. Shin Allah zai yafe masa wannan matsayin, zai yafe masa a matsayinsa na talakan ƙasa, ko kuma dole sai ya biya? To gashi ya sako da naira 1000, ina ga mun masa lalarmu ne? A ba wa marayu daga bashin corona. To ban sani ba, ban san ya aka yi kaci bashin ba, kuma ban san me yasa baka biya ɗin ba. Idan har akwai hanyar biyar, an yassare hanyar biyan, kuma ka ƙi ka biya ɗin, in ƙi ka yi ka biya, to wannan laifi ne kuma bashi na nan a kanka. Amma idan ba a nema ba ne, har yanzu ba a ce ku zo ku kawo ba, ba a nuna muku hanya da za ku biya ba, kawai an ba ku, amma ba a ba ku wata hanya da za a mayar ba, kuma ba a zo an neme ku an ce a mayar ba. Shi kenan, sai ka yi shiru da aka ce a mayar. Amma in dai an ba ku ne bashin da ranar mayarwa da tsarin yadda za a mayar, amma kai watsi da ranar, kai watsi da tsarin, to wannan kam in ka ci ka ci haram, ba wani zancen talaka. Ai ba kai kaɗai bane talakan, mun ma talakawa ne. Wata baiwar Allah ta rasu kuma tana da yara sun kai 6 da mijinta, sai yatta ta je domin ta kula da yaran. Daga bisani dai sai mijin kanwar ya aure ta kuma ubansu daya da marigayiyar shin ya halarta ta zarta kenan ba ta jere nan yara ne ta hada da mijin to wannan babu laifi eh babu laifi to ai ko kanwar tana raye ma zai iya auren ta in sun rabu da kanwar balle ma a ce ta rasu a bayan idonta a ce tana raye kuma sun rabu zama bai yi dadi ba sun rabu kuma sai gayar yana so to zai iya kuma ya auriyar ai idan kanwar ta gama idda sai a daura masa aure da yar ba wannan abu wacce din zaman ne bai yi ba wannan kuma sai ya yi ba matsala ƴaƴa kuma ƴaƴanta ne dama wannan shari'a bata hana ba wannan kuma yake cewa rarraba aya a cikin suratul fatiha shin wannan hukuncin zai kasance iya sallar farilla ne ko da nafila kamar yadda kai bayani a karatun sifatu salatin nabi to sifatu sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karatun sunan alqur'ani baya hade tsakanin ayoyi wannan shine abin da aka rawaito alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin baya karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim har karshe ba yana kowace aya daban yake yinta haka suka ce kanat qira'atuhu maddan to wannan haka siffar karatun sa yake ba bambanci tsakanin farilla da nafila ai waye bambanta farilla da nafila haka ne shi yake karatun alqur'ani kira da amincin Allah tabbata gare shi da haka ban san wani wanda ya bambanta farilla da nafila ba haka ne ake yi to sai yake ce kuma ya ji ana a masallatai yau mafi yawan masallatai ko suna har hadawa ne musamman sallar tarawih da sallar tahajjud eh hadawan ba zai zama laifi ba matukar hadawan ba zai cutar da ma'ana ta alqur'ani ba eh ba zai zama da laifi ba amma dai abin da yafi falala shine rarrabawar saboda Allah madaukakin sarki ya saukar su a rarrabe ne kuma an ji manzo sallallahu alaihi wasallam a rarrabe yake karantawa amma idan an hada saboda hadewar ma'ana ko saboda wani dalili babu laifi a cikin hadawar amma dai a kiyaye ba kowa ne yake iya kiyaye al-waqf wal-ibtida' na al-Qur'ani ba shi ma kuma ilimi ne mai zaman kansa numfashi a al-Qur'ani yana buƙatar ilimi sannan idan zaka tashi yana buƙatar ilimi ba ko ina ake tashi ba ba ko ina ake ajiyewa ba ba ko wadannan ayoyi ake hadewa ba sannan akwai ayoyin da sun fi dacewa ma a hade su wa innahum la yaquluna walad Allah wa innahum lakadibun kaga wa innahum la yaquluna karshen ayan walad Allah wa innahum lakadibun shi kuma daga walad Allah wa innahu wa nuka farqan ayan to kaga wani in yazo sai ya ce maka wa innahum la yaqulun walad Allah wa inna kaga wannan kuskure ko kace wa innahum la yaquluna walad Allah ko kace wa innahum la yaquluna walad Allah wa innahum lakadibun ko kace walad Allah wa innahum lakadibun amma ba za ka ware walad Allah shi kadai ka karanta shi ba to shi hadawa da rarrabewan to shi ma yana buƙatar wani karatu na musamman da za a yi wa limamai sai dai tunda yayi magana akan limaman tahajjud da tarawih gaskiyar magana waɗansu kamar ba alqur'ani suke karantawa ba ni ban ga abin da ya zama dole ba sai an sauke alqur'ani idan ba za a sauke alqur'anin nan cikin ma'anoni da za a fahimta ba ai abin da zai yi mana domin jiya na jiyo wani masallaci gaskiya abin ya bani tsoro wallahi kamar ba sallah ake ba har nayi mamaki ma irin baiwar da Allah ya wannan limamin wallahi wallahi kawai ana tai irin shiriritar da muka yi muna yara lokacin abubuwa suna motsi a kwakwalwarmu ka zo ka ce a cikin kwana goma nan za ka sauke alkur'ani a tsaye a cikin kwana goma nan muna jan mutane sallah da izu bakwai izu takwas kamar kai zai yanke haka na jiyo wani masallaci suna yi diyan nan ne ki kokarin ma na gane ko wurin da ake kike karantawa ko na san shi ni ma ko na haddace ina ban gane ma me kike karantawa ka Allah kawai to gaskiyar magana don Allah limamai mu ji tsoron Allah mu yi sallan nan don muna bautawa Allah mu karanta alqur'ani don tadabburi kar mu karanta alqur'ani don muna son mu sauke kar mu yi sallah don ana yayin yin sallah mu yi sallah don mu bautawa Allah mu karanta alqur'ani don mu tadabburi idan ana karanta shi a sallah a karanta shi yadda kai ne karantawa kana jin dandanan ma'anarsa masu sauraron ka suna jin dandano da zakin ma'anar abin da ake karantawa Al-Qur'anin nan ko baka san larabci ban ana karanta shi dalla dalla kana jin dadin sa a barin wani mushahadadin Al-Qur'ani amma ana yin abu mun san me ake cewa ba ai ba daidai bane ba kawai burin ki nan ayi sauka ina ne falalar saukar Al-Qur'ani a kwana 10 karshe duk hadisan da suka yi magana akan 10 karshe tsayuwa aka ce tsayuwan nan ba a ce sai da Al-Qur'ani kamil ba tsayuwa aka ce Allah ya taimake mu amin wannan kuma yana cewa tambayar sa an ce masa a iya annabawa ake yin wahayi eh kwarai kuwa amma ko kwantansa shine alqur'ani Allah ya yi wasu misalai kamar na Luqman da ake ce masa imma an tu'adhibu imma an tattakhidha fihim husna da kuma wanda yace masa qala labistu qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm wato irin waɗannan wuraren ne suka dan ruda shi cewa to kenan su ma musu wahayi abinda ka kasa fahimta wancan wahayin da ake magana na aika wahayin da Allah zai yi wa mutum ya turo masa mala'ika Jibrilu ya yi masa wahayi ya aike shi manzo ne su kuma wadancan magana ne Allah ya musu idan Allah madaukakin sarki ya ga damar ya yi maka magana kai saboda kai waliyinsa ne kai da shi ba ya turo maka mala'ika Jibrilu da sakon wahayi ba ya yi maka magana kai da shi Allah yana yi mana yana yi da mutanen kirki yana yi sannan haka shi kansa wahayin Allah ta'ala yakan yi wahayi ba ta hanyar mala'ika Jibrilu ba ta hanyar ilhama sai ya sanya kai tsaye ya sanya maka tsarguwa da fahimtar abu a cikin zuciyarka ai kai ma akan maka irin wannan ne baka ji aka cewa auha rabbuka ila an-nahl ba nahl udan zuma ubangiji ya mata wahayi shine a tsarga mata abu a cikin zuciya a tsarga abu a zuciya mutum ya ji tabbas ya ji yaqini ya ji garanti a zuciyarsa kawai ya aikata abu ko ya bar aikata abu wannan nau'i ne na wahayi ilhama ce ba sai annabawa ba to akwai magana da Allah zai yi da wanda ya ga dama cikin bayinsa wannan shi da shi irin magana da yawa annabi Musa ai wannan magana ba wai ta annabta bace ba magana ce ta yayi magana da waliyinsa shi yasa har annabi Musa aka ce da shi kalimullah Hausawa suka ce kallamu ayar Allah saboda Allah yayi magana da shi to haka ne Allah yana magana da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama yana wahayin ilhama ga waɗanda ba annabawa ba amma wahayi mala'ika Jibril yazo da wahayi da saƙo to wannan kuma sai ba annabi shi ake nufi dan Allah me hukuncin mutum da baya zuwa masallaci yin sallar tahajjud sai yayi ta a gidansa mala Allah ya kara maka lafiya amin yayi daidai mana ba laifi bane ai mutum bai je tahajjud ba a masallaci ban yayi a gida yayi daidai batun sallar asham a masallaci ko sallar tahajjud a masallaci tana da falala hakan nan sallar tahajjud a gida ko tarawihi a gida yana da falala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito masallaci ya ja sahabbansa sallah sau ɗaya sau biyu sau uku bai huto na hudu ba, sannan kuma ya yi a gida wanda shi ne galibin yinsa, galibin abin da ya fi yawa kenan yi a gida. Amma abin da ya dakatar da shi da fitowar, saboda ya ga yadda suke shauƙin abin suna so kar ya ci gaba da fitowa yana yi, yana jin tsoron kar a wajabta, in an wajabta ba za mu iya ba. To daga lokacin da aka daina wahayi kuma ga Ubangijinsa, sahabbai suka yi ijtihadin cewa to in dai haka ne tunda baya nan ya farar da abin mai zai hana a ɗore ana yin sa, tunda ba wannan tsoron. Kuma ɗan Khattab ya zo da wannan, sahabbai kuma suka goyi baya. Na ga wani malami a irin comedies ɗin nan na social media yana cewa wai tahajjud da tarawihi a masallaci bid'a ne, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau biyu yayi, daga nan bai ƙara yi ba, ya daina, amma kuka zo kuna yi. Sai ce wai Umar ɗan Khattab ne ya sake dawo da shi. To in dai muna nufin bid'a abinda Annabi bai yi bane ba, to wannan ma bid'a ne. To kaga wannan katobara tana da yawa ma a ciki. Zancen a ce Annabi bai yi ba, ai ya ka da kansa. Sannan wani abu da ya jahilta, bai san cewa ba a ƙawa'id na usuluddin, a ƙawa'id na al'adillati shar'iyya, duk abin da sahabbai suka yi ijma'i a kansa ba a sukarsa. Ba a tuhumar sahabbai da bid'a. Umar da yace a je masallaci ai wannan sallar, ya hada su akan liman guda ɗaya, suka hadu suka tsaida wannan sallar. Ba sahabin da ya challenge Umar, yace Umar dan me zaka zo mana da wannan abu? Kuma daga wannan lokacin sahabbai suka kifi akan wannan abin. Haka aka kare zamanin Umar, haka aka yi zamanin Usman, haka aka yi zamanin Aliyu, hakan nan talattatul ummatu bil qabuli ila al yawm ila yawmina hadha. To ba wanda zai zo yace sahabbai sun yi bid'a. Sahabbai in sun yi tarayya akan abu, to ba a cewa Annabi bai yi ba, Annabi bai taba yi ba, mu ba mu yadda ba. A'a, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yace alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin. Su ma suna da sunna. To idan sun zo da abu, sahabbai suka yi ittifaki suka ba su goyon baya akai, to sunnar su ma tana cikin shari'ar addinin Allah. Ka ji shi kawai ya zo yana ta wani surutu sai na tsaya. Tane su je su yi karatu, ko daidai ya namu ma ba su yi ba, sun je kuma suna kai wa kansu wani matsayi daban. Allah ka samu cika da imani.
Amin.
Allah ramma. Mu koma fadin Allah madaukakin sarki, fasda innaka fainakal mustahzi'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
Allah ramma ya kai mu gangara kenan yau. Allah ya saka da alheri.
Amin.
Allah ya kai mu na bata da alheri.
Amin.
Allah ramma ina ganin ka gama kenan insha Allah. Za ka iya tashi. Ai ranar da aka raba ni da Allah ramma nan ba sai ya zanyi ba. Allah ya kara maka tawfiki.
Amin.
Ubangiji ta'ala ya ce inna kafainaka almustahzi'in, ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun isar maka masu izgili da kai, alladhina yaj'aluna ma Allahi ilahan akhar, waɗanda suke sanya wani abun bauta tare da Allah. Fa sawfa ya'lamun, Allah ya ce da sannu za su sani. Laifin kuma ya yi yawa, ga izgili, ga shirka. Fa sawfa ya'lamun, Allah ya ce da sannu za su sani. walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah ya ce hakika muna sane da cewa kirjinka yana kuntata bima yaquluna, sanadin abin da suke faɗa. Allah ya ce mun sani, mun san baka jin daɗi na abubuwan da suke faɗa, suna ƙona maka rai da maganganu irin na izgili. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Allah yake mun sani abinda suke faɗa yana bakanta maka rai. Fa innahum la yukadhibunaka, amma fa ka sani ba kai din suke ƙaryatawa Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Ai sun san ka, sun san ka, sun san gaskiyarka, sun san amanarka. Walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, azzalimai ne gaskiya ce kawai wasa su, da haka su duk abu na gaskiya ba za a yi da su ba. Duk abin da suke yi a sanadin gaskiya ne. To kai hakuri, mun san abin yana damunka. Kaga Allah madaukakin sarki ya sauke ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aiki, yana shan wahala a cikin wannan aiki. Allah yana ce masa yana sane ba dan abin ya fi ƙarfinsa ba, sai ba za ka sha wahala a rayuwa ba. Kai da ma faɗi tashinka akan neman tuwo ne, Allah ya aiko ka neman tuwo ne, faɗi tashinka ma akan neman tuwo ne, sannan ka ce kai kuma baƙin ciki ya maka yawa, damuwa ta maka yawa. Ai in dai Annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓen Allah, zai taho da saƙon Allah, kuma akan saƙon Allah a dinga takala hancinsa, kuma Allah sai dai ya bashi haƙuri, to mallan kai ma kai haƙuri. Kai haƙuri, kai haƙuri. Ita wannan rayuwar dama haka take. Allah ya ce mun san abin da suke faɗa, kai haƙuri. A wani wuri Allah ya ce fa la'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilayka wa dha'ifun bihi sadruka an yaqulu laula unzila ilayhi kanzun aw ja'a ma'ahu malak innama anta nadhir. Allah ya ce ko dai kana kokarin barin wani sashe na wahayin da aka yi maka, kana jin damuwa cewa in ka faɗa za su zo maka da ƙalubale su ce dan me ba a saukar maka da dukiya ba ko mala'ika ya rako ka, inda da gaske ne aida ka fi kowa kuɗi a garin nan, ko inda gaske ne aida mala'ika ya rako ka. Mun san wani zancen idan mun saukar maka wani umarnin, wani saƙon in mun saukar maka, mun san kana jin nauyin furtashi saboda gudun martanin da zai dawo. Tun kafin ka faɗa ma, tun kafin a yi martanin ma, kana cike da damuwa. Allah ya ce duk mun san haka. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam anan Allah yana fassara shi da irin yadda yake samun zuciyarsa idan wasu ayoyin sun sauka, kamar ne an yi wasu wahayin waɗansu abubuwa, yana jin su a wahayi zai ce ta yau a garin nan za a yi rigima in fitar da wannan abu. Sai ya fara tunanin bayyanar da wannan wahayi har ya rinka ji a ransa ko dai wannan kan za a bar shi ba sai an faɗa ba. Allah ya ce ta yi har wannan abun yakan zo maka a ranka, cewa ka bar wani sashe na wahayi kar ka faɗa saboda kar a ɓata maka rai. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innama anta nadhir, kai mai gargaɗi ne, aikinka iya aikinka kenan, babu abin da ya dame ka, ka isar kamar da jin makaranta. Fasda' bima tu'mar, kawai ka bayyanar da abin da aka umarce ka, ko a karɓa ko kar a karɓa, wannan kuma ba a hannunka yake ba. A wani wuri Allah ta'ala yake da shi, fasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah ya ce wasbir, kai haƙuri, wa ma sabruka illa billah, duk haƙurin da za ka yi ba ga kowa yake ba, haƙurinka ga Allah ne, kuma Allah shi ya ɗora maka, kuma in kai haƙuri to domin ka kai haƙuri kuma zai baka ladan haƙuri, ya ɗauki nauyi. Wala tahzan alaihim, yace kar kai baƙin ciki akan su, akan ba su imani ba. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, kar kuma ka rinka zama a cikin ƙuncin rai sanadin makirci da suke kullawa. da irin abubuwan da suke faɗa na ɓatanci da izgili, kar ka dinga takura kanka kana zama a cikin kunci da bakin ciki da sauran ayoyi makamanta waɗannan wanda mun karanta wasu a munasaba makamanciyar wannan a kwanakin nan, wanda Allah madaukakin sarki dai yake ta lallashin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kaddara da ya dora masa na wannan sako. Kisa isar da sakon addinin Allah ga waɗanda suke masu dawa, su sani cewa sai an yi hakuri. Sai an yi hakuri. Inda za ka isar da gaskiya, to za ka fuskanci turjiya. Kuma ya danganta da irin zamanin, ya danganta da irin wajen, kuma ya danganta da irin sakon da kake isarwa. Akwai sakon da in shi kake isarwa ba da zai damu da kai. Ba da zai damu da kai. In za ka yi wa’azi a kan mutuwa, in za ka yi wa’azi a kan a guji duniya, a nisanci duniya ba gidan zama ba ne, in za ka yi wa’azi a kan ire-iren waɗannan abubuwan, to za ka daɗe kana wa’azi ba mu ce maka komai. Shi ma mun baka buga misali. Ba mai ce maka komai. Akwai waɗansu masu yawon da’awa waɗanda su yana daga cikin manhajinsu shi ne ba sa taɓa abin da zai ɓata ran wani. Sai a tashi a masallaci a tawazi akan mutuwa a yi ta kuka da ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa da ɗan izala da ɗan kowa, sai ta tuwa bai san mutuwa ba, waye kuma baya tsoron mutuwa. To don haka sai ya zama sun ɗauki irin waɗannan abubuwa ire-irensu, mutuwa dai, rayuwar duniya dai, wane ne da ƴan dabaru haka, shikenan sai a yi ta yawon wa'azi. Sai a ce kar a taɓa tauhidi, in an taɓa tauhidi za a yi da wasu, za a ɓata ran wasu. To ba zai yiwu ba ai, za ka yi wa’azi ba za ka ɓata ran wani ba, ai ba zai yiwu ba. Ai dole sai ka ɓata ran wani, shi ne wa’azi ai. To haka annabawan Allah suka yi rayuwa. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا hatta atahum nasruna. Allah ce haƙiƙa an ƙaryata manzanni kafin ka, suka yi haƙuri kuma akan ƙaryata sun da aka yi, wa uzu kuma an cutar da su, hatta atahum nasruna har zuwa lokacin da taimakon mu ya zo. Kowane annabi in yace rabbin surni bima kazzabun, rabbin surni ala qaumil kafir, rabbin surni, sai Allah sai kama ta dauki. Don haka Allah madaukakin sarki lallashi Annabi alaihi salatu wassalam akan wannan damuwa, sai yace fasabbih bihamdi rabbika, kai tasbihi tare da godewa ubangijinka, wa kum minas sajidin, ka kasance daga cikin masu sujada, ma'ana masu sallah. Sujada anan yana nufin wato sallah. Fasabbih bihamdi rabbika, kai tasbihi. Tasbihi yana nufin tsarkake Ubangiji jalla fi ula, tsarkake shi daga dukkan abin da bai dace da shi ba a irin kamalarsa da ɗaukakarsa. Allah madaukakin sarki kammalalle ne, babu tawaya tattare da shi. Sannan Allah madaukaki ne, babu ƙasƙanci ko sufa ne tattare da shi. Dukkan abin da zai jingina masa tawaya, to Allah ya tsarkaka daga wannan abu. Dukkan abin da zai jingina masa nakasa, to Allah ya tsarkaka daga wannan abu. Tsarkake Allah shi ne kawar masa dukkan wani abu da yake nakasa ce ko tawaya ce. Kaga Allah madaukakin sarki ya kore wa kansa abokin tarayya, domin tarayya rauni ne, nakasa ce. A ce tare da shi akwai wani, to wannan gazawa ce. Ba wanda ya taya shi, ba wanda ya bashi gudunmawa, bai yi shawara da kowa ba, ba wanda kuma yake da wani abu na mallaka cikin halittar Allah da halittunsa baki ɗaya. Da haka shi yasa Allah yake nanatawa, yake maimaitawa da uslubi daban-daban, saboda tawaya ne jingina masa wani abokin tarayya.
Dan haka tasbihi tsarkake Allah lamba daya shine tsarkake shi daga wani mai kama da shi. Tsarkake shi daga wani irin sa. Laysa kamithlihi shay'un. Babu wani abu irin Allah. Babu. Wannan ita ce tsarkakewa lamba daya. Hakanan Allah madaukakin sarki bai riki mata ba, bai riki da ba. Ko da mu a haƙƙin mu halittunsa, bayinsa, mu a haƙƙin mu mata kamala ce, a haƙƙin mu da kamala ne, amma a haƙƙin Allah tawaya. Kai yanzu in ba ka da mata, ka zama abin kokala. Ana ce ma goro, ana ce ma tuzuru, ana ce maka mai kwana akan babbar riga, ana ce maka mai kwana da kuɗin cizo, ana ce maka mai tafiya da makullin gida aljihu, ana ce ma kaza. Kowa da irin sunan da zai saka maka, a zungure ka tana, a zungure ka tana, musamman in shekarunka sun ta san ba 30 ko sun haura haka. Kowa yana ma kallon kawai baka cika mutum ba. In ana maganar limamai aka kawo sunan ka a ce bai yi aure ba. In ana maganar nadin sarauta aka kawo sunan ka a ce ba shi da mata. In ana maganar nada alkali aka kawo sunan ka a ce a ba a mura mura mata alkali. Karshe wata rana an zo daurin auren ma sai an ce a kawar kaza a aure a ce a ku je ku samu wanda da yake da mata, shi wanda ba shi da mata a je a tambayi mara mata aure. Kaga sai ya zama tawaya ce a gare ka ba ka da mata. Hakan nan idan mutum ba shi da ɗa, mu ana masa kallon abin tausayi. Yana da matar amma Allah bai ba shi ɗa ba, to ana masa kallon abin tausayi wanda bai samu ba. Dan haka shi ma kansa yana jinsa akwai gazawa, yana faɗi tashi, addu'o'i ne, asibiti ne, neman shawara ne, duka yana kokarin ya ga cewa ya samu da. Kun ga mu da mata da da a haƙƙin mu kamala ce, amma a haƙƙin Allah tawaya ce. Domin bukata ce, shi kuma Allah baya bukata. Bukata ce, shi kuma Allah baya bukata. Bai bukatar mata, Allah madaukakin sarkin kuma ba zai yi a ce ya riki da ba, saboda in ka ji an ce da, to ubansa ne da ƙari. An fahimce ni ko? Alwaladu abuhu wa ziyada. In ka ji an ce ɗa, to uba ne da ƙari. To ai jininka ne, ruwa ne daga jikinka ya fita, daga jininka ya je ya samar da shi. Don haka yanzu kai wani sample ɗinka ne wannan ɗan, kuma shi ma sai aka yi masa ƙari da nasa, sai ya zama yanzu kai ne da ƙari. To ta yaya Allah zai yi ɗa? Idan Allah ya yi ɗa kenan, wannan ɗan dole ya zama Allah ne fa shi. Kai ka haifi jaki ne ko ka haifi akuya? Ba mutum ka haifa ba? To in Allah zai yi da, dole dan ya zama Allah. So ba zai yi a ce Allah ne da ba. Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah ya ce Allah da ya riki da ba, ba shi da da, ko ba zai yi a ce tare da shi akwai wani Allah ba. Mattakhadha sahibatan wala walada. Allah bai riki mata ba, ko bai riki da ba. Ta'ala jaddu rabbina, ubangijinmu ya girma, to girmansa ya kai girma shine wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Aljanu suka ce kai girman ubangijinmu ya kai girma. To da shi saboda tsabar girma ba mata, ka taba ganin mutum ya girma ba mata? Ai girma ya faɗi, sannan ba da, kuma girma ya cika. Wallahi mu anan girma bai cika ba in ba mata ba da. Amma shi Allah girma ya cika. Don haka sai ka tsarkake Allah daga mata, sai ka tsarkake shi daga ɗa. Allah madaukakin sarki yana da cikar rayuwa. Rayuwarsa cikakkiyar rayuwa ce wacce mutuwa ba ta gabace ta ba, rashi bai gabace ta ba, mutuwa ba za ta biyo bayanta ba. Sannan cikar rayuwarsa ya kai ga shi a rayuwarsa gyangyaɗi baya raɓarsa balle bacci. Dole ka tsarkake Allah madaukakin sarki daga gyangyaɗi ko bacci, ka tsarkake Allah daga mutuwa. Allah baya mutuwa. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Duk wanda ke ban ƙasa zai tafi, Allah ne zai saura. Sannan ka tsarkake Allah daga gyangyaɗi daga bacci. La ta'khudhuhu sinatun wala nawmun. Allah baya gyangyaɗi balle ma a ce bacci. Yana da cikar raqaba, yana da cikar kulawa da qayyumiyya akan halittunsa, bayinsa subhanahu wa ta'ala. sannan Allah madaukakin sarki yana da ilimi azali abadi. Ilimi azali shine tun fil azal, tun ba da. Allah yana da ilimi sannan har abada, iliminsa ba mai karewa bane. Don haka Allah na da cikar ilimi, dole ka kore masa mantuwa da jahilci. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah ce ubangijina baya taba bata, babu jahilci tare da shi kuma babu mantuwa. Don haka za a kore wa Allah mantuwa, za a kore masa jahilci, wannan dole. Waɗannan ire-iren waɗannan sifofi da na ambata muku a matsayin misali, kore masa su ne tsarkake shi. To shi yasa don a takaita wa musulmi ya samu ladan tsarkake Allah, sai Allah ta'ala ya shar'anta cewa subhanallah. Idan bawa yake subhanallah, Allah ya karba akan ka kore masa kishiya, ka kore masa mata, ka kore masa ɗa, ka kore masa gajiya, ka kore masa bacci, ka kore masa gyangyaɗi, ka kore masa jahilci, ka kore masa mantuwa, ka kore masa kowace irin tawaya. In kake subhanallah, Allah ya karɓa duk ka kore masa nakasa da tawaya. Shi yasa ladan da yake bayarwa akan subhanallah ba ƙarami bane. Kuma an gane shine fasabbih, kai tasbihi, kace subhanallah. In ka faɗi haka, to ka tsarkake Allah daga dukkan wata tawaya ko nakasa. Fasabbih, sai Allah ya ce bihamdi rabbika, da godiya wa ubangijinka. Ita kuma godiya wato kalma ce ta yabo da kirari a cikin dukkan wani abun da cikar kamala ne da girma ga Allah subhanahu wataala. So kalmar alhamdulillahi kalma ce ta yabo. Allah ya cancanci yabo daga duk akan dukkan wasu ayyukansa. Ya cancanci yabo saboda cikar isarsa da kamalarsa da cikar girmansa subhanahu wa ta'ala. Da haka sifofinsa na kamala. Godiyar Allah maɗaukakin sarki ta haɗa tabbatar masa dukkan wata siffarsa ta kamala, tabbatar masa da dukkan siffarsa ta ɗaukaka subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik, kai haƙuri akan abin da suke faɗa, kai tasbihi tare da gode ubangijinka. Wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Allah ya ce ka dogara akan rayayyen nan mai cikar rayuwa wanda baya mutuwa. Wasabbih, ka kuma yi tasbihi, ka tsarkake bihamdihi tare da yi masa godiya. Wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira, kuma ya isa kwarewa wajen sanin zunuban bayinsa. Don haka wannan waɗannan ayoyi har ma da sura Sukutum da Allah ta'ala ya ce idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idan taimakon Allah ya zo, aka bude Makka, a sa'ilin kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a, fasabbih bihamdi rabbika, to anan kai tasbihi tare da godewa ubangijinka. Wastaghfirhu, ka nemi gafararsa. Innahu kana tawwaba, lalle ubangijinka ya kasance mai karban tuba ne. حديث يذكر عن عائشة رضي الله عنها تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. من زال سلمى ينا يويتا تيوا سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. ينا يوم فرا سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. وقلت يا رسول الله تتي سينتي يا مايكين الله araka tukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdi, naga kana yawan cewa subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi, me yasa ya ma'aikin Allah? Fa kala, sai yace khayyarani rabbi anni sa'ara alamatan min ufi ummati, yace Ubangiji na ne ya bani zabi, zan ga wata alama daga al'ummata, idan naga wannan alama fa idza ra'aytuha aktsartu min qawli subhanallahi wa bihamdihi, idan naga wannan alama to na yawaita cewa subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi faqad ra'aytuha, yace kuma naga wannan alama. Sai karanta idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika, sai ya riki subhanallahi wa bihamdihi, yana yawan fadin subhanallahi wa bihamdihi sallallahu alaihi wasallam. Har a cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-'azim. Cikin sahih Muslim Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalmomi guda biyu khafifatani 'ala al-lisani masu sauki akan harshe, saqilatani fil mizani masu nauyi idan an dora su akan awo na mizani, habibatani ila rahmani kuma wanda Allah madaukakin sarki yake kaunar su yake son su, sai yace sune subhanallahi wa bihamdihi, sarki ya tabbata ga Allah tare da godiyarsa, subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah mai girma. Waɗannan kalmomin guda biyu su ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masu sauki akan harshe, masu nauyi a mizani, sannan kuma abin ƙauna a wajen Allah madaukakin sarki, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Al-Imam Shankiti alaihi rahmatullah afa Allahu anhu a cikin littafinsa Adwa'ul Bayan ya ce i'lam أن ترتيبه جل وعلا يتي كسني يدى الله مدوك كنسلكي يا جيرو الأمر بالتسبيح والسجود على ذيك صدره صلى الله عليه وسلم أمرني دين تسبيح دكمين سجد سيجيروش أبايا أنتم كرجمن زن الله صلى الله عليه وسلم وكو أنتم زوتي يسا بسببي ما يقولون له من سوء من السوء saboda dalilin abin da suke gaya masa na bakaken maganganu na batanci. Yace to ka duba yadda Allah madaukakin sarki ya biyo bayan wannan lallashi da umartansa da yin tasbihi da yin sujada. Yace dalilun ala anna salata wat tasbiha sababun li zawali zalika al makruh, dalili ne dake nuna cewa sallah da yin tasbihi sanadi ne da zai kawar da wannan abin kin. Walidha kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila salah, saboda haka ne ma Annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani al'amari ya furgita shi, in ya shiga damuwa ko ya shiga tashin hankali, sai ya yi gaggawa zuwa sallah, sai ya je sallah, sai ya shiga sallar nafila ko ya ce da Bilal kira mana sallah mu shiga hutu. Abinda malam yake cewa anan shine ga dukkan wanda ya fahimci waɗannan ayoyin da Allah madaukakin sarki yake walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, wato magani ne na bakin ciki da damuwa Allah yake bayarwa ana. Yace mun san cewa hankalinka yana tashi, ranka yana kunci, zuciyarka tana takura, nan kirji da aka ce zuciya ake nufi, uslubi ne na balaga saboda alaka mahalliya, ai zuciya tana kirji ne. Allah yace mun sani cewa kirjinka yana takura, mana zuciyarka tana takura da abin da suke faɗa, sai aka ce to fasabbih bihamdi rabbika, kai tasbihi tare da godewa Ubangijinka, wa kum minas sajidina kuma ka kasance daga cikin masu sujada, ka kasance daga cikin masu sallah. Malam sai yake bayyana mana cewa da Allah madaukakin sarki ya ambaci damuwa da bakin ciki da yake samun Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya bashi magani shine tasbihi da sallah. Mana dukkan wanda yake da damuwa ko bakin ciki to kar yayi nisa da tasbihi, kar yayi nisa da sallah. Suna maganin damuwa, suna maganin bakin ciki. Allah mu ka kuna ji na. Ma'ana tasbihi da sallah suna maganin damuwa, suna maganin bakin ciki. Idan kai tunanin warwarar damuwarka da maganin bakin cikinka a cikin wani abu daban ba wannan ba, to ka wahala. Ka zama mai yawan tasbihi, subhanallahi wa bihamdihi. Ko ranka ne ya baci, kenan ka ce subhanallahi wa bihamdihi. Hankalinka ya tashi, subhanallahi wa bihamdihi. Ka tsorita da wani abu da kake jin zai faru, subhanallahi wa bihamdihi. Sannan ka tashi kai sallah. Lokacin da ya halatta ai nafila, kai nafila ko dare ko rana, kana mai neman Allah ya yaye maka abin da yake damunka da kuncin rai. Domin in ba dan magani bane ba, to da Allah madaukakin sarki ba zai biyo bayan fadan haka a bayan ya jajanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam damuwa da bakin ciki ba. Haka ishara ce zuwa ga haka. To ka samu yaqini da tabbacin cewa Allah zai yaye maka. Ka zama mai yawan ambatonsa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin masu ambatonsa. Allah ran makana da sauran jingar aya ɗaya. Gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu wato wannan aya guda ɗaya ita za mu ƙarasa, sai mu tattare ya namu mu ɗaure jalalai ne. Kome ya yi farko zai yi ƙarshe. Kamar yadda muka saba 27 mukan tashi, saboda waɗansu uzurori kuma a samu a ƙarasa su kafin sallah. Insha Allah gobe muke 27, kuma gobe za mu yi ban kwana. Sauran wannan aya guda ɗaya sai a yi mana hakurinta, sai gobe idan Allah ya kai mu muƙarasa ta, shikenan sai mu sallama. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiga cikin lamarinmu, ya biya mana bukatunmu, ya sauƙaƙe mana abin da ke mana wahala, ya tara mu a cikin ladan wannan aiki. Kurakuran Allah ta'ala ya gafarta mana. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya, ya amintar da mu a gidajenmu da kan hanyoyinmu da gonakinmu da wuraren ayyukanmu da wuraren sana'o'inmu. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.